Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanne duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 3:30 kenan a nan Washington DC, inda za ku ji cewa yayin da ake shirin tunkarar zaben gwamna a jihar Ondo dake kudu maso yammacin Najeriya, bangaren shugaban kwamitin riko na jam'iyyar PDP Sanata Ahmed Makarfi na ci gaba da kiran a dage zabe bayan hukuncin da kotu ta yanke.
Waɗanda kotu ta ce ba su ne za su haɗa takarar, wasu suka ba da sunayen agent. In za a yi mana adalci, ta ya ne za mu zo mu shiga da sunayen agent? Mun rubuta mu aya ne kai wasiƙa.
To sai dai anya wannan kira nasu zai samu amsa kuwa, lura da cewa an riga an kammala shirin yin wannan zaɓe a gobe Asabar.
Tuni dai hukumar zaɓe ta kai kayayyakin aikin zaɓe a ƙananan hukumomi guda 18 da ke jihar ta Ondo, su ma jami'an tsaro sun tura jami'ai a dukkan sassan jihar Ondo.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafar rayuwarku ta yau da kullum. Lambar da za ku kira ita ce 2022055655, amma duka fa sai kun sha labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. Tsohuwar ƴar takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Green Party, Jill Stein, yanzu haka ta haɗa hancin dala miliyan 5 da za a yi amfani da su domin ɗaukar ɗaunin sa ya ƙidaya kuru'u a jihohi uku da suka baiwa Donald Trump daman samun nasarar zaben da aka yi cikin wannan watan. Wannan sanarwar da tana kunshe ne a cikin shafinta na duniyar gizo. Sanarwar ta ce yanzu an samu wadatattun kuɗin da za a yi amfani da su wajen ɗaukar ɗaunin sa ya ƙidaya kuru'un jihar Wisconsin a ranar Juma'a, sai kuma na jihar Pennsylvania wanda za a yi a ranar Litinin, kana a jihar Michigan ranar Laraba. Sanarwar da ke shafinta na Stein din ta ci gaba da cewa na'urorin da aka yi amfani da su a jihar Wisconsin suna tattare da matsala waɗanda ba su da tabbacin samar da sahihan bayanai. Sai dai wannan yunkurin sake ƙidayar ba wai zai amfani Stein da komi ba, domin ko gaba ɗaya a zaben ta samu kashi ɗaya ne kacal. Amma sanarwar da ke shafin nata ta ce sake ƙidayar ba wai domin ta taimakawa Hillary Clinton ba ne, wadda Trump ya kayar a zaben, a'a, sai dai domin yunkuri ne na kawo gyara cikin harkar demokuraɗiyyar ƙasar. Yayin da magoya bayan Clinton a duk faɗin ƙasar ke murnar hakan, sai dai ratar da ke tsakanin 'yan takarar, wato Hillary da Trump, abu ne mawuyaci a ce an samu sauyi da zai iya canza wannan sakamakon, kamar yadda ƙwararru ke cewa.
Ta bayyana a fili yanzu cewa an samu ɓaraka a cikin kwamitin aikin miƙa mulki na zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump akan wane ne za a zaɓa a matsayin sakataren harkokin waje. Wannan yasa yanzu haka an bar batun makomar wannan kujera mai nasaba da tsaron ƙasa tana lilo har sai an cimma matsaya. Yanzu haka dai an samu rarrabuwar kawuna cikin kwamitin na miƙa mulki, yayin da ɓangare ɗaya ke goyon bayan a baiwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar tasa a shekarar 2012, wato Mitt Romney, ɗaya ɓangaren kuma cewa yake a baiwa tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani. A cikin shafin aikewa da saƙonni na Twitter mai baiwa Trump shawara, Kellyanne Conway ta bayyana irin ra'ayoyin ɓangaren da baya goyon bayan miƙa mulkin ga wato muƙamin ga Romney. Conway ta ce ta samu ƙorafe-ƙorafe daga wasu mutane da ke ta babu tabbacin cikakken goyon bayan Romney, tsohon gwamnan jihar Massachusetts wanda ya bayyana Trump a matsayin mai yaudari lokacin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa. Suko waɗanda ke suka zaɓen Giuliani, hujjar ita ce yana da harkokin kasuwanci masu yawan gaske da wasu ƙasashen waje, wanda hakan na iya kawo cikas wajen tantance lokacin da zai bayyana gaban majalisar dattijai. Kana dalilinsu na biyu ko shine Giuliani, ɗan shekaru 72 da haihuwa, yana da lafiyar da zai iya tafiye-tafiye, wanda yana ɗaya daga cikin manyan buƙatun da ake wato aikin ke buƙata.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Masu kashe gobara a Isra'ila sun yi fama da wutar da ta bazu har zuwa tsallaken Haifa wanda take ita ce birni mafi girma a kasar. Wannan dai ya tilasta dubu-dubatan mutane barin gidajensu, amma kuma ana ci gaba da kokarin ganin an kashe gobara a wasu wurare daban-daban a cikin kasar a cikin kwanaki hudu jere. Yanzu haka dai an kwashe dubban mutane daga gidajensu yayin da aka girke 'yan sanda da masu aikin kashe gobara na a yankin Haifa domin gudun kar wutar ta ƙara bazuwa a yankin, ganin cewa ana cikin lokacin bazara ne. Sai dai masu hasashen yanayi sun ce akwai yiwuwar gobaran ta ci gaba domin ganin yanayin rani da ake ciki. Sai dai kawo yanzu ba wani mummunar jin ciwo da aka yi, duk ko da yake an kai mutane da yawa asibiti sakamakon shakar hayaki da suka yi, amma dai gidaje da yawa sun salwanta. Gwamnatin kasar ta umarci sojoji da su haɗa hannu da 'yan sanda da kuma masu kashe gobara domin taimaka musu wajen wannan aiki.
Mahukuntan kasar Afghanistan sun ce akalla mutane biyar ne suka mutu, kana wasu 27 suka samu raunuka sakamakon fashewar bom a yau Juma'a. Kuma wannan lamarin ya faru ne a gabashin lardin Nangarhar na kasar ta Afghanistan. Jami'an yanki na cikin gida sun shaidawa wannan gidan rediyo cewa wutar ta tashi ne sakamakon abun wasan wuta nan da yara ke wasa da shi lokacin bikin sabon shekara ko kuma Kirsimeti. Suka ce cikin waɗanda suka samu wannan lamarin ritsa da su sun haɗa da yara da kuma wasu 'yan sanda biyu a yankin na Jalabad da ke babban birnin gundumar. Mai magana da yawun gwamnan lardin Atullah Kogiyani ya ce wannan lardin Gulab Mangal ya yi alkawarin ɗaukar wannan batu da muhimmanci kuma zai tabbatar da an yi bincike. Kogiyani ya ce gwamnan ya gargaɗi jami'an tsaron da ke yankin cewa muddin aka sake samun irin wannan a yankinsu to su sanda cewa za su rasa aikinsu. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wata kungiya da ta dauki alhakin aukuwar wannan lamari, duk ko da yake akwai 'yan Taliban da yawa a yankin waɗanda kuma sautari sukan dauki alhakin aikata irin wannan aika-aika. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda ɓangaren shugaban kwamitin rikon ƙwarya na jam'iyyar PDP Sanata Ahmed Muhammad Mukarfi ke ci gaba da kirin a ɗage zaben jihar Ondo bayan hukuncin da kotu ta yanke wanda ya baiwa ɗan takararsu nasara, domin a ce wasu ba su wato miƙa sunayen wakilai ko kuma ejen da za su wakilce su a wajen zaben ba. Mukarfi ya yi wannan kira ne a wata hira da suka yi da wakilin Isa Lawal Ikira, amma ya fara bayani ne kan hukunce-hukuncen da kotu daban-daban suka yanke kan rikicin jam'iyyar ta PDP.
Mu ko za a kai kotun koli ne a duk al'amuran nan ba ma fargaba. Mun dogara ga Allah kuma mun dogara akan gaskiyan wajibi ne demokradiyya ta ginu, wajibi ne jam'iyyar hamayya ta ginu, ta haka ne za a iya sa gwamnatoci sauna da kyau yadda za su yi ma jama'a aiki. In kashe jami'an hamayya to kama kariya kenan za a yi.
Kuna fitowa daga kotunan Alhamis sai aka ji shi Sharif yana magana cewa har yanzu dai shine shugaba, sai an je wajen waccan kotu da kai magana ta Fatakwal. Me wannan kalamai na suke nufi ne?
To shi da nake faɗa, to ni dai kaga ba lawyer bane, amma shi ma dai na san ba lawyer bane. Kotun Fatakwal magana fa hukuncin da aka yanke ne a taron koli na jami'a kawai. Ni ina iya cewa in ta ce taron nan bai yiwu ba, kana iya cewa to kiyaye taika misali ba ta kenan. To amma wannan bai maida shi shugaban jam'iyya ba. Saboda me? Ya manta da kotun Abuja da ta tsige shi cewa nan dashi ma tun farko ba kan ka'ida ba ne? Saboda ka ta cire shi wanda kuma bai ɗauka ƙara ba. A nan shi ne nan ma nake ganin ya sakaci. Saboda ga inda ma tsige shi aka yi cewa nan dashi tun farko ba kan ka'ida ba, ta cire shi kuma bai ɗauka ƙara ba. Kaga ya yi duk ce nan cewa tun farko na dashi ba kan ka'ida ba ne ya tafi. To in yayi da kuma menene na amma kuma tana da ƴancin ya ta zuwa kotu a ƙarshe dai gaskiya za ta halinta.
Menene ya baka yaƙini ne da kake ta magana cewa kana sa ran nan zuwa watan 12 wato watan gobe za a ƙarƙare wannan maganar shugabanci na jam'iyyar PDP don a tunkari, tun daga dai wasu sauran ƙararraki ana gani a ƙasa?
Ai ƙararrakin nan ai suna tsakanin kotun ɗaukar ƙara ne da kotun koli, kuma sun nuna cewa duk abu da ya shafi harkan irin wannan hamzari za a warware ta, saboda za a yi ma siyasa da demokradiyya zagon ƙasa ne idan aka bar su suka ja wani dogon lokaci ba a warware domin inganta mulkin demokradiyya ba. su nuna ma kowa haka saboda kani na yaba musu akan yadda suka dauki wani abu da muhimmanci in ba din haka ba amma kotun daukaka kara ba za ta sa wani panel na musamman wanda kawai an ba ta zuwa tsakiyar wannan watan ne duk abin da ke wajenta ta kare dashi in ma zai je kotun daukaka kara ne kotun koli ne yaje ko kotun koli kaga rana daya ma take zama ta ji wannan abin ta yake ba ta ce a dawo gobe jibi saboda muhimmancin da ta ba wannan abu
kana ji a jikinka koda an gama wannan shar'u kuma an samu wanda ya nasara duka bangarori za su iya dawo a dinki a sunan jam'iyyar PDP kamar inda take da
to ni zan magana da gaskiya ne ba ka taba kwali ka kwashe duka amma na ina kyauta zaton kashi 99.9 abu ne wanda mai yuwa ne za a zo a dinki a tafi ana kishin jami'a
yanzu haka kotu ta riga ta gama maka kusan komai a iya cewa a jihar Ondo ta ce a je dan takaran ka shi zai takara idan ma akwai wani abu da za ka zuwa kotu a iya cewa lokaci ya kure waɗanda za su daga kara kafin zaben Asabar kamar wani abun mamaki kuma sai mutane suka ji kai ne da kanka kake neman a kara maka lokaci wato a bangaren ku dan ku kara shirye menene hikimar neman wannan karin lokaci a wurin kuma zabe
kaga ka'idan zabe shine akwai na mata kwanakin ko 21 ne ko nawa ne jam'iyya za ta shigar da sunayen agent wajen INEC ba mu muka shigar ba waɗanda kotu ta ce ba su ne za su dan takarar wasu suka ba da sunayen agent in za a yi mana adalci ta ya ne za mu zo mu shigar da sunayen agent mu rubuta mu INEC wasiƙa in ma wannan abun ba za a daga ba to su kalla yanayin adalci ai kada ya wuce yau jam'iyya mu da dan takarar mu ne kotu ta amince da shi mu ba da sunan agent tunda ba yadda zaka ce ni in tsaya zabe amma wanda ne shari'a da shi ya ba da sunan agent to ina za a yi abin nan
ka ji labarin waɗanda suke ji muku tsoron cewa idan kuka yadda aka daga wannan zai iya yiwuwa bangaren sharif su kara dauka kara su je kotun koli a kara samun wani jinkirin
to ai ba zai hana su ko an yi zaben su je kotun koli ba kuma kotun kolin a ƙarshe ta ce ba jege dai bane ai wanda ta ce shine dai ko
shugaban kwamitin rikon kwari na jam'iyyar PDP a Najeriya Sanata Ahmed Muhammad Makarfi kenan a tattauna wasu da wakilin mu Isa Lawal Ikara to sai dai inda bangaren da Makarfi ke nema a dage zaben gwamna a jihar ta Ondo hukumar zabe da jami'an tsaro sun ce tuni sun riga sun kammala shirye-shirye daga Akure babban birnin jihar ta Ondo ga rahoton da wakilin mu Hassan Umar Tambole ya aika mana
tuni dai hukumar zabe ta kai kayayyakin aikin zabe a kananan hukumomi guda 18 da ke jihar ta Ondo su ma jami'an tsaro sun tura jami'ai a dukkan sassan jihar Ondo yan takara da magoya bayan su sun kammala karade jihar Ondo don neman ƙuri'u an giggirke yan sandan kwantar da tarzoma da sojoji a cikin shirin dodo mai ban tsoro a wasu muhimman wurare a jihar ta Ondo da jiragen sama masu saukar angulu jiragen ruwa masu dauke da bindigogi karnuka da dawaki yan sanda na musamman masu sunsuno ababe masu fashewa da ma masu farin kaya da za a yi amfani da su a lokacin zaben da bayan zaben don ganin cewa komai ya tafi daidai a lokacin zaben an hana bada kyautar kuɗi abinci ko wani abu makamancin hakan tare da yin al'adar nan ta karbar kuɗi kafin kada ƙuri'a ko mai zabe ya nuna wa dan siyasa katin zaben sa da ake kira si an baye a turance ya bashi kuɗi kafin ya jefa ma jam'iyya ko dan takarar sa ƙuri'a shine yar yan sanda ta jihar Ondo Mrs. Hida ta tauna tsakuwa mai karfi don aya mai taushi ta ji tsoro a game da zaben gwamnan na gobe Asabar
intimidation and inducement by some persons at polling units it is a crime and these persons are found to be sharing money will be arrested and of course to be prosecuted in accordance with the provisions of electoral act
commissioner yar yan sandan ta jihar Ondo Urigida Hida tace muzgunawa jami'an zabe masu kada ƙuri'a ko jami'an tsaro a wajen zabe laifi ne duk wanda an ka kama yana rarraba kuɗi za a kama shi a hukunta shi kamar yadda dokar zabe ta tanada shi ko komandan runduna ta 32 ta sojojin Najeriya dake Akure Brigadier General Charles Ifuche yace babu baton sayar da kati a karbi kuɗi a wajen zabe
see and by as you call it will not happen in Ondo state so we are allowed to carry large sums of money to any polling area so be warned
Brigadier Charles Ifuche yace babu al'ada garnan ta si ambaye da daukar manyan kuɗi zuwa wurin zabe wannan gargadi ne Hausawa dai suka ce allura a cikin ruwa mai rabo kan samu Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondon Nigeria
to gai da Hassan Umaru Tambuwal to kamar kowace ranar Juma'a kofa abu da take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafar rayuwarku ta yau da kullun amma kafin nan bar mu shakata da wannan waka
Yau ni abin dake damuna siyasa kasan mu je ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kada ana yin zabe habar ne majaruwa siyasa kasan mu je ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kada ana yin zabe habar ne majaruwa siyasa kasan mu je ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kada ana yin zabe
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
kamar samu kira mu na farko daga jihar Kwara wane ne kallai
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dinami Blouse da kayan wuta kala kala ni super Kwara daga Kwara a Nigeria
Wa alaikum salam Malam Garba muna jin ka
Eh to ina kira ga gwamnatin mu ta jihar Sokoto ta kawo wani committee da a halin yanzu akwai wasu bata gari musamman ma yan baranda masu shiga yankunan karkara lungu da sako suna sayan abincin talakawa suna ketara kasashen waje ne ko kuma suna ajewa kaga irin wannan mataki gaskiya bai kamata ba yanzu faraki ya haho a jihar Sokoto da haka muna kira gwamnatin jihar Sokoto ta kawo wani bincike irin wannan mutane bata gari wayannan yan baranda kuma sun yi abincin talakawa domin su kwanta musu gaskiya kamata a dauki mataki akan su sai magana Bello Garba Dinami Blouse da Kwara a Najeriya nagode jiyoyi
kamar Allah mun gode Malam Garba Dinawa daga jihar Kwara bari mu je Maiduguri wani ne kallai
yau ne daga Maiduguri
yawa to muna jin ka Malam Shehu
to ni dai babban godiya ta ga Allah dai da Allah ya kaddara dai na same ku yau ne magana da ku
to mu ma muna matukar farin ciki da ka same mu Malam Shehu
kuma gaskiya ina jaddada godiya ta akan shugaban kasa Muhammadu Buhari Abisa kayan yayi kokarin ya duba yanayin yanda masu sayayyan kayan abinci suna koyewa.
Eh. Muna jin ka Malam Shehu. To bari mu je jihar Kaduna kaman line na Malam Shehu daga Maiduguri ya katse. Wane ne kallai ya Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Suna da Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda daga kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah ni abin da nake so in ba da shawara ga shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari. Ya kamata maganar nan da mutane suke rade san ana fitar da abinci to shi kwantan ma mai amfanin su to. Sun gane a shigo da abinci su kuma suna bari a ɗebe abincin Najeriya a jiya wajen kasar waje da shi to menene amfanin wannan tsaro nasu? To ya kamata gaskiya shugaban kwantan ya duba wannan al'amari kuma idan muka dawo nan jihar Kaduna kaman wannan hanya ta Binnin Gwari muna kira ga gwamnatin tarayya ita ma dai ai kokari ai zone da za a jawoyi wanda za su kula da wannan bangaren hanya domin ko da yaushe ana sace mutanen mu ana kwace musu kudi a wannan hanya tsakanin Binnin Gwari da Kaduna da karshe ne muku fatan alkhairi Allah ya sa ta ci lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to Alhaji Musa Garo mu ne da godiya lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 ga wani akan layi daga Damaturu wane ne akan layi
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam muna jin ka
Kuna tare da Bubu Wanzan chairman na kungiyar zaɓe kanka na karamar hukumar Damaturu
To muna jin ka Malam Bubu Wanzan
Yawwa a yau ne zan mika godiya ta ne ga ainihin gwamnatin mu na jihar Yobe Alhaji Dr. Ibrahim Dedon dangane da kula da mutanen jihata musamman ma wajen kiwon lafiya dangane da gyare-gyaren asibiti da yi musamman da garin Port Harcourt da Guru da Gashuwa da kuma wasu local government kwarai da gaskiya ba da gudunmawa sosai dangane da kiwon lafiyar al'umma wannan jihar.
Malam Buba Wanzan
kuma ubangiji Allah sa ya zama lafiya.
To amin Malam Buba Wanzan nace kai batun ya gyara asibitoci gyara kai ta fuskan asibitin kaman penti da su plaster da sauransu koko dai an kawo kayayyakin aiki ne?
Wato an gina su ne wasu daga ciki an gina
amma an kawo kayayyakin aiki
kayan aiki na zamani.
Hello, kana
misali da nan garin da masuru da Fatisku.
To madalla mun gode Malam Buba Wanzan daga Damaturu, bari mu je jihar Yobe. To madalla mun gode. Wane ne kallai a jihar Yobe? To mun rasa na Yobe, bari mu je Kaduna. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
Malam Ibrahim, muna jin ka.
Ni ra'ayina yin gaskiya dangane da gwamnatin tarayya ne musamman yadda take ba da tallafi a gurare daban-daban. Yana da kyau a ce yanayin nan da aka shiga na wahalar abinci da kuma tsadar rayuwa, to gwamnati ta dinga ba da tallafi a kan ɓangaren abinci, domin yanzu talaka in ma ya samu kuɗin za ga abin da zai siya na abinci ba ma kuɗin bai ma isan shi ga baki ɗaya. To gwamnati sa hannu a wannan bangare a odan abinci a karya farashi, hakan shi ne zai ƙara sassauta ma talaka irin wannan yanayin da yake ciki.
To madalla mun gode Malam Ibrahim, bari mu je jihar Kogi. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da Jiniya Lelo a Jakuta a nan jihar Kogi.
To Malam Jiniya, muna jin ka.
To ni ina kira ga gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Arfa'i, don Allah ya taimaka mana ya agaza mana a nan yamma da riga sa jan ƙasa kenan. Tsakani da Allah dan kwan mu Fulani sun ci ga matsala sosai ba kaɗan ba.
Kamar waɗanne irin matsaloli kenan?
An kore masu shanu.
Yawwa, eh muna jin ka.
Shanu ake ta kore masu, an kore shanu da yawa ko cikin watannin nan da watan nan da wuce an kore waɗansu dabbobi nan suna da yawa, kuma a gidan akwai matasa da yawa. To matasan nan tsakani da Allah, idan ba a agaza masu ba, mu makiyayi fa dabbobi muka sani, kiwo muka sani, ƙananan matasan nan in ba a tallafa masu ba, to ina makoman su yake? Saboda Allah, gaskiya ina kiran shi don Allah, don Annabi a tallafa masu, aje a zauna da su aji ya akwai alaman samun dabbobi, saboda in an bi hanyoyi akwai inda za a yi a dan ma samu masu inda samu ba.
To madalla, da fatan waɗanda wannan alaki ya rataya a wuyansu sun yi za su yi wani abu, bari mu je jihar Bauchi. Wane ne kallai?
Sai da wata ne daga nan hutun ta bajar Bauchi.
Yawo, to muna jin ka.
Toro local government.
Eh, muna jin ka.
Wato ni kira nake ga gwamnatin jihar Bauchi. Zai taimaka mana wannan hanya na tsakanin dorin na hutun ta ba ba duka zuwa Rauta.
Tsakanin ina da ina?
Tsakanin durin na hutun ta ba Rauta Duga.
Eh, muna jin ka.
Saboda
daga wanda ni gaskiya ina fatan cewa zaben da za a yi.
To kamar mun rasa layin shi na Bauchin, ga wani mun samu kira daga jihar Ondo. Eh, muna jin ka na Ondo.
Eh, to da Allah, ina fatan Allah ya sa wannan zaben da za a yi a yi shi lafiya, a kare lafiya na Ondo State.
To sai mu ji ana.
Yawwa, fatan na kenan.
To madalla mun gode.
Nagode gaskiya, ina kiran ku wallahi, ina kiɗa ba na samu wallahi, kuna daga mu sai yau dai na samu ku daga mu.
Allah saki, na'ura ce take zaben layin wanda zai ɗauka. Mun gode kwarai da gaske, ga mu kira mun samu daga Yawuri.
Allah ya taimaka, Allah ya rufa asiri.
To madalla, mun samu kira daga Yawuri. Wani ne kallai?
Assalamu alaikum, kuna magana da Asuba mai fata Yawuri.
To malam Asuba, muna jin ka.
To da farko dai ina so in yi amfani da wannan dama in yaba ma gwamnatin Najeriya akan alƙawarin da gidan Muhammadu Buhari ya mana kamin ya zama shugaban kasa. Muna fama da matsalar haya tsakanin Yahudi zuwa Kwarta Gora da kuma tsakanin Sokoto zuwa Yahudi. To alhamdulillahi aiki yana nan ya kama kain da nayin. Karshe ina fata Allah Ubangiji ya bashi dama ya sauke dukkan alƙawulan da ya muna lokacin zabe. Domin wannan hanya shekara 16 baya an yi alƙawulla ba a cikawa, to sai gashi Allah ya ba gwamnatin Buhari nasara, wannan aiki an fara kuma an kusa karewa.
To malam gode malam da Asabe daga Yawuri, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kallai na Kaduna, kana tare da mu? To kamar ga dukkan alamu a line na shi ya tsinke, lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Kuma kamar kowace rana kofa buɗe take, ku kira ku bayyana ra'ayinku. Ga kira mun samu daga Kaduna, wane ne kallai?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sana yi magana da Hayatu Mijin Hajjia daga Kaduna State, Kusasa, Zaria.
To malam Hayatu, muna jinka.
To ni dai gaskiya ra'ayina wannan gwamnatin Baba Buhari, sani ga Allah muna janyo ra'ayin Baba Buhari. Muna janyo ra'ayin Baba Buhari ya tsaya ya matalakawa aiki alƙawarin da ya matalakawa, ya kamata ya tsaya ya duba ya gani talakawa suna cikin yunwa, suna cikin halin ha'ula'i gaskiya.
To malam, mun gode malam Hayatu, kuma da kiranka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, da fatan za ku sake neman mu a ranar Litinin idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanta birnin Mosul daga hannun 'yan kungiyar Daesh na ƙara ci gaba da samun sauri. Dakarun tsaron Iraki daga ƙarfin goyon baya daga rundunar sojojin ƙawance na ƙara kutsawa cikin tsaron Daesh domin ƙwato birnin Mosul gida-gida. Ci gaba da shigar su cikin garin da kuma share ƙauyuka da garuruwan da ke kan hanya. Kusan mutane miliyan 1.5 ne ke cikin garin waɗanda suke ƙarƙashin mulkin Daesh tun shekarar 2014. Daesh ta ci gaba da yin shinge da mutane domin hana fararen hula motsi ba tare da izininsu ba. Wakilin shugaban Amurka na musamman a rundunar ƙawancen duniya ta murƙushe da Ish, Brett McGurk, ya ce babban abu mafi muhimmanci a wannan kamfe shi ne tabbatar da an kare rayukan fararen hula. Wannan wani umarni ne kai tsaye daga Firaministan Iraki Haidar Abadi ga dukkanin jami'an tsaro. Tunkarar abokan gaba, gaba da gaba waɗanda suke amfani da fararen hula a matsayin garkuwa, masu amfani da fararen hula yayin da suke tsallaka tituna tare da iyalansu, sun yi shinge da gidajen fararen hula tare da sakari garbam. Wannan ayyukan ta'addanci ne da maƙiyanmu ke yi, kuma dalilin da ya sa wannan yunƙuri zai ɗau lokaci kenan. Muna kare rayukan fararen hula, muna yaƙar da Ish da kulawa sosai. Wannan kamfe ne da ba a taɓa shirya mai kaifinsa ba a tarihi. A yanzu haka akwai hare-haren jiragen saman yaƙi 16,000. Ba mu taɓa yin shirin kamfe irin wannan ba a tarihin shirye-shiryen yaƙi. Haka nan za mu ci gaba, amma fa akwai wahala. Akwai ranaku marasa daɗi da kuma masu daɗi, amma dai zuwa yanzu shirye-shiryenmu na nan kamar yadda muka shirya su. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa editorials VOA Washington DC 20237 USA. Sannan za ku iya bayani ko kuma ganin editorials na kwanan nan a shafinmu na yanar gizo www.voanews.com/editorials.
Ga labarai a takaice.
Tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar Green Party, Jill Stein, yanzu haka ta haɗa hancin dala miliyan 5 da za a yi amfani da su domin ɗaukan ɗawainiyar sake ƙidaya ƙuri'u a jihohi uku da suka baiwa Donald Trump damar samun nasarar zaɓen da aka yi cikin wannan watan. Ya tabbata a fili cewa an samu ɓaraka cikin kwamitin aikin miƙa mulkin ga zaɓen shugaba Donald Trump.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu taya iyalan Malam Yusuf Danye ya tofa jimamin rasuwarsa a ƙaramar hukumar Tofa da ke jihar Kano a Najeriya, da fatan Allah ya mai rahama. Sannan muna taya Abdullahi Muhammad Kailu murnar samun ƙaruwa da ɗa namiji wanda aka saka suna Ismail a unguwar Tamil da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da kuma Sa'ida Hamdun, sai injiniyanmu Mr. Aidin Muhammad Lalo ke cewa ku hutun ƙarshen mako lafiya. Assalamu alaikum.